domin fare wa da hargitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau.
Mun sauraro barkamu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin na arewa a yau zai kara shiga yankin jihar Katsina ne can kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar don duba bukatun tsaro na jama'ar yankin. Daga nan sai shirin ya sake komawa can arewa maso gabara jihar Yobe don jin irin matakan da ake dauka don daliban jihar da aka dawo da su daga kasar Sudan. A garin Shimfiɗa da ke karamar hukumar Jibiya jihar Katsina, mutane na fama da barayin daji da suka addabi wasu daga jihohin arewa maso yamma har ma da Neja a arewa ta tsakiya. Muntari TBO na daga jama'ar yankin da ke cewa suna bukatar sauyin dabaru don tunkarar kalubalen. A bayaninsa na ƙarshe ya ambaci abubuwan da yake ganin za su kawo maslaha.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Ina tabbatar maka idan kana son gaskiyar magana shine ka nemi mutumin da ke yankin. Sai an sanyo mutanen mu, kansila ya shigo ciki, mai unguwa ya shigo, kungiyoyi masu zaman kansu da ke kauyuka waɗanda mu mun san su suna nan suna wadi tashi su ga Allah ya kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya. Wasu ma ba a ma san da su ba. Kuma ina tabbatar maka ilaika idan har aka bi waɗannan abubuwan da muke bukata, ina tabbatar maka sai an samu tsaro a arewa maso yamma.
Ai baka faɗi abun ba ma mukari.
To ai na faɗi maka nace na daidai yana da kyau a jawo mutanen da ke yankin. Ina fatan ka fahimce ni. Idan aka kawo report musamman gwamna ya duba report din shi in grassroots ya ce musu menene ke faruwa mi kamun ya tabbatar da wannan abu ziya bincike su. To ina son a dau irin wannan salon. Duk wani report da za a kawo ya zamana ana kawo report kamar kala uku. Kungiyoyi masu zaman kansu dake yankunan mu suna kawowa. Kansuloli waɗanda suke kusa da jama'a suna da nasu. Sannan security suna da nasu. Sai a auna a ga me ye gaskiyar magana. Sannan ina tabbatar maka mu arewa maso yamma Allah ya azurta mu da duk ko da yaushe so muke rashin tsaro ya kare. Ba mu goyon bayan dan uwan mu ko da uwan mu ɗaya da shi. Ba mu goyon bayan shi. In dai yana cikin waɗannan mutanen to kullun gurin mu ya za a yi shi a kashe shi dan Najeriya arewa ta tabbata.
Kashi mutane kawai yana kawo ƙarshen wannan abun tunda ana ta kashewa kuma har yanzu abun bai kare.
Ai ba irin ai in ka ji an ce ana kashewa bai kare ba to ba a kashen ba. Ai abinda ake nufi da kashe mutane. Yau in ka zo ka samu barayi ina tabbatar maka dai inda barawo 300 yake aka kashe 100. Wayannan 200 sai sun dawo sun tuba. Da kansu za su dawo su ba sate ko su yi ta su ba wajen. Saboda haka wayannan mutanen Elka barin fadi maka duk wani wanda ke tunanin wai zama da su, wai a zauna da su a yi sasanci ko wani abu wallahi tallahi ba abinda zai, ba abinda zai hawa illa a cigaba da wannan abu. Na ce maka idan aka tura jami'an tsaro da 'yan banga cikin daji to ka a ce su je su fasa baddabawa na su dawo a in dai wannan za a yi abun ba zai kare ba. Kamar yadda muke ganin yunkurin federal government na yanzu an kai sojoji tun bayan sallah har yanzu suna daji. To abin mamu su cikin dajin da mu da su mai ta aikin. Ina tabbatar maka idan aka yi haka sai dai tarihi.
Kimana in an shiga sai an ga ƙarshen wato sai an ga abin da ya ture wa buzu
na. Yauwa alhamdulillah in aka shiga sai an ga abin da ya ture wa buzu na. Ai irin wannan ko info ma bai tasiri. Sojoji na daji kowa na daji ai barayi mutum ke tsoro ka su taba shi ko to sojoji na cikin daji. Kaga magana wani info ma babu shi. Sannan mu mutanen ƙauyuka insha Allah ina tabbatar maka za mu ba su goyon baya. Duk wani labari da zai linkin za mu hana shi bi izinin Allah. Kuma mu tun yanzu duk wanda ka san informa ne mu a garin mu bai zama. In ma duk a ƙauyen da ka sani yawanci in dai aka samu informa ma ana kashe shi. Saboda haka sojoji su kwantar da hankalinsu muna ci gaba da yi musu addu'a su ci gaba da wannan aikin mu tabbatar da wannan abin ya kare.
Amma mu kare akwai matsalar da ake magana a kanta ta daukar doka a hannu din nan. Ba mamaki mutum ba a gama bincike ba kawai sai ga watakila an kashe shi har an kona gawarsa. Hakan maimakon ya kawo maslaha sai ya kara ta'azzara lamura.
Eh to alhamdulillah shi wannan dajin idan aka shigo shi duk wanda ka tadda cikin wannan dajin ba buƙatar ka mai wani bincike. Duk wanda ka gani a daji yanzu da dukiya wannan dajin da yake na sani ni wayannan dazukan da na sani dajin ba tsare dajin Jibiya da wanda ya hada da Zamfara duk wani daji da ka sani ai duk bihillatan da ba barawo bane mu mun san shi. Saboda haka kuma kowane ne za mu mashi adalci. Ba za mu yadda a ci mutuncin shi ba. Mu abinda muka sani dai mutanen nan munyi da su su bari su ke bari. Saboda haka abinda muke fata federal government ta shigo ta tsaya cikin dajin nan ta tabbatar da wannan abin ya kare.
Kamar a makon jiya, wakilin jihar Yobe a kasashen Larabawa wajen tura dalibai don koyo ilimi musamman ma hanyoyin kaucewa kidu masu muni, Umar Abubakar ya ce suna shirin kaurar da daliban zuwa Masar don kar karatunsu ya samu tangarda. Gabanin dawo da salama a Sudan.
Yanzu haka muna da akalla mutum wajen 35 wadanda suka kawo mana transcript nasu da result nasu da kuma dukkan wayansu bayanan da ake bukata wadanda suke so mu samu musu makaranta a nan kasar Misra saboda su je su ci gaba da karatun su maimakon su jira gaibu zan yi in ce tunda babu tabbas kafin wannan rikicin ya wuce so ba sa so su zauna haka to yanzu haka mun samu wata makaranta wanda nake ambaton sunanta Annahar University wanda yanzu haka mun kai wajen mutum 35 muna jiran watan nan wanda admission nasu insha Allah zai fita to shi yasa ma muke kara sauran mutanen da wanda ba su ji labari ba su taho su ma a tafi da su saboda wannan daman kar ta wuce su saboda a kowace university suna da ka'ida adadin da suke bukata
wato faɗa mana shin ɗalibai naku na jihar Yobe da suke karatu a Sudan wato ma'ana dibirin mu da shin Umar kai aikin ka shine ka taimaka wajen ganin masu son yin karatu yan jihar Yobe gwamnati ta taimake su yin karatu a kasashen Larabawa
na'am haka ne an doke ni wannan aikin saboda taimakawa wa ɗaliban mu wadanda suke karatu musamman a kasashen Larabawa musamman kasan da yanzu nake ciki a Egypt so gwamnati Yobe gaskiya a fannin musamman na education ta yi iya kokarin ta sosai musamman banda wanda ya kai yara zuwa abin India to a Egypt akwai muna da university guda biyu musamman ita wannan Al-Nahda University tura wajen mutum 16 wanda suke medicine da pharmacy da other course wanda yanzu haka suna shekara na karshe sannan kuma bayan wannan kuma still mai girma gwamna ya kara debo ɗaliban da suke fangaren addinin musulunci wadanda suke da background na larabci saboda wannan crisisin da ake samu musamman issue na Boko Haram da sauransu ya debi wajen mutum 30 ya kai su a nan jami'a babba wacce ake kiranta Al-Azhar University ya kai su nan ma suna karatu da bangare daban-daban saboda bangaren addini ma ta samu ci gaba sosai saboda mutane su zo kuma su taimaka a al'umma su fitar da sauran ra'ayi da wadanda aka suke gida da kuma musamman fannin sauran ra'ayi abubuwa su samu sauki mutane su fahimci addinin musulunci addini ne na zaman lafiya ba addini bane na ta'addanci
yawa yaya ake samun mutane su amfana masu son yin wannan karatun ya kuke ku tantance su ku taimaka musu kuma shin 100% gwamnati ke biya musu ko wani tallafi ake bayarwa kawai
ni bangare na banda ma aikin da nake wa gwamnati na taimakawa ɗaliban mu wadanda suke karatu a can kasar Misra koda wadanda bangare biyu ne akwai wanda gwamnati ta kai su wannan dama wajibi ne akan mu dole mu saukar da nauyin mu akwai wadanda kuma iyaye da kansu ne suke kai ayyansu to idan muka fahimci cewa wannan dan jaha ne ko da ba dan jaha bane idan abun taimako ya zo muna bada gudunmawa mu sosai kuma wadanda kuma suka zo wajen mu suna tambayan game da makarantu wadanda ya dace da sauransu nan ma muna bada shawara ko kuma mu karbi abun ma mu je mu nemo musu ko gurbin karatu ko kuma wani duk wani abun da suke taimako neman taimako din mu bada gudunmawa mu a cikin ta
wato mana idan mutum yana ga ya cancanci ya samu wannan yana da wannan abun da ake bukata ko sai ya kokari ya tuntube ku ya turo takardun sa sannan sai ku duba a taimaka masa
eh wannan din da yake abu ne kashi biyu ita gwamnati idan ta tashi za ta na so ta tura dalibai zuwa nan wajen kamar musamman Azhar ko kuma wannan ita Annahar din akwai abin da ake kira misali yanzu da ma turu muna da 17 local government to kowa za a bada gayyata to akwai holding da ake yin kamar exam jarabawa daga nan ne za a debi wadanda suke da kokari to su ne wanda za a fitar to kuma bangare na biyu musamman wadanda iyaye da kansu suka fitar da ƴaƴansu nan bangare ma idan suka zo wajen mu suka tambaye mu to muna jagoran su zuwa ga makarantar da ta dace ƴaƴansu su yi wadanda akwai kula kuma yaran su ba za su shagalta da wayansu abubuwa ba
Masu sauraro a nan za mu nade tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka. Ni na Sura Adamu Yahi Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai ku ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. Ya kiyaye are wa gaba daya.